بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna biyu ga watan Dhulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 29 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 29 a cikin wannan littafi na Almi'atun Nisawiyya من الأحاديث النبوية، واللفة بابا مالمي فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الأصاف الله مدوك كنسر كي مش رحمة. أولنا مجلسي من البركة أنين جدن برايم منستا سعبو كالتفاع بليوا دكينن تيتون قوبر أنين تكين جدن بوشي الله مدوك كنسر كي غافر تاما سعبو كالتفاع بليوا الله مش رحمة. درس منبايا من تيا كالشن حديثي نحمسن hadisin na Aisha Allah shi kare yadda a gareta, da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, ranan tashin alkiyama za a tashe ku kuna tsirara ba takalmi ba kaciya. Nana Aisha tace, ya manzon Allah, haka za a tashi? Maza da mata kowa na kallon kowa, ai ko za a sha kunya? Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ita, ya Aisha, al'amru ashaddu min an yuhimmahum dhalika, al'amarin tsananin al'amarin ya wuce wannan ma ya damu mutane. Wai mutun ya tsaya duba ma wane ne a gaban shi ko bayan shi, ai lamarin tashin alkiyama ya wuce haka. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi kan hadisi na 51 insha Allah, alhadithu alhadi wal 50, an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه البخاري. أن كربو دغ أبو هريرة الله شكاري داء غريشي yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi, baya halatta ga mace tayi azumi alhali mijinta na gari sai da izinin sa. Idan mace za ta yi azumi, azumi na nafila, mijinta yana gari, to ba za ta yi wannan azumin ba sai da izinin shi, sai ta nemi izinin shi, sai ta sanarce shi cewa yau za ta tashi da azumi ko kuma gobe za ta yi azumi. Idan ya ba ta dama, to sai ta yi azumi, in bai ba ta dama ba kuma sai ta aje wannan azumin domin biyayya ga miji wajibi ne shi ko azumin da za ta yi sunna ne mustahabbi ne nafila ne to babu yadda kuma za a yi nafila ya kada farilla ba zai yi a ce mustahabbi ya kada wajibi ba haka biyayya ga mijinta wajibi ne azumin kuma mustahabbi ne haka sai ta bar mustahabbi ta yi abin da yake mai ta yi abin da yake wajibi hikimar haka kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa ita mace idan za ta fuskanto ta tinkari mutum tana tinkarinsa ne a suran shaidan hakanan in ta juya baya bi ma'ana lokacin da mutum ya fita waje yana yawo a waje zai ga wasu mata daban-daban so lokacin da za ta tinkaro shi za ta tinkaro shi ne a suran shaidan ma'ana shaidan zai suranta masa ita kalle ta sama da ƙasa hakanan in ta juya baya shaidan zai suranta masa ita cewa kalli bayanta kalle ta sama da ƙasa daga duk ta inda ta juya masa ta gaba ko ta baya shaidan zai rude shi da wannan suran na jikinta saboda haka zai ga waccan matar ya ga waccan mai yiwa tunda namiji ne shi kuma mai lafiya ne shi ya kalli wancan ya kalli wancan in ya kalli wata ta bashi haushi wata ya kau da kai wata yayi kaza dole akwai wacce in ya kalle ta kuma sai wani abu na sha'awa ya dalsa su a cikin zuciyarsa so hikimar hakan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya ga wata mata a waje sai ya ga ta burge shi to yayi marmaza ya dawo zuwa ga matarsa ta gida domin duk abin da ka iya burge shi a jikin wata mata a waje akwai a jikin matarsa ta gida so saboda haka yaji ya ga mata kaza 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 a can wata kil sha'awa ta motsa mishi ya dawo gida kuma sai ya samu mata tana azumi idan ana azumi kuma ai ba saduwa ko ina kariya azumi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to karin mace ta yi azumi sai da izinin mijinta sai ta sanar da mijin cewa yau zan yi azumi in ya ba ta izini shikenan sai ta yi azumi in bai ba ta izini ba kuma sai ta yi me sai ta hakura da azumi muna fahimta ko ba za ta zo ta ce ai dama mun san irin ku Allah dama ya ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum Allah ya san masu hana aikin alheri daga cikin ku to ga ɗaya nan ba za ta faɗa ma mijin da haka ba in ta dauki azumi ba da izinin sa ba kuma yazo ya ce yana da bukata ta kariya wajibi ne ta kariya wannan azumi wajibi ne koda kuwa an kusa shan ruwa sai dai ta lallashe shi ta lallabe shi in ya jure yayi hakuri zuwa shan ruwa shikenan in kuma ya ce ina to sai ta kariya azumi muna ganewa ku wala ta'zana fi baitihi illa bi iznihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karin mace ta ba mu wani izini ya shigo gidan mijinta wanda ba muharramin ta ba sai da izinin sa karin mace ta ba mu wani dama ya shigo gidanta in dai ba muharramin ta bane shi to sai da izinin mijinta yasa wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace duk wanda miji yake kin sa wannan karanta yana damu mu duk wanda miji
da Allah ko da dan hakuri da kansa
da kike yi yawa duk wanda miji yake kin sa mijinta misali yana da wani wanda baya so ko wani wanda suke ba ga maciji tsakaninta tsakaninsa da mijinta suna rigima da shi to baya halatta ta ba mu wandan izini ya shigo gidan mijinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace katta ba da izini ma wanda mijinta baya so sai da izinin sa to kaida ita ce duk wanda ba muharramin mace ba a matsayin shi na namiji idan zai shigo gidan mijinta to baya halatta ya shigo gidan mijin nan nata sai da izinin mijinta muna fahimta ku muharramin ta babanta zai iya zuwa ko ba da izinin sa ba wanta ko kaninta zai iya zuwa ko ba da izinin sa ba misali tana da wa ko tana da kani yana da yaya wannan muharramanta ne ba aure a tsakanin su za su iya zuwa ko ba da izinin mijinta ba saboda su koda kwalliya ne ta yi ya halatta shiga kwalliyanta tana da da a wani gida danta zai iya zuwa ba da izinin mijin ba yazo ya ga mahaifiyarsa amma wanda yake ba muharramin ta ba to fa ba zai shigo gidan mijin ba sai da izinin sa muna ganewa ku da aka wani abokinki a wajen aiki to ba zai shigo gidan mijinki ba sai da izininki sai da izinin sa kuna aiki a office daya za a zo a kawo wata sakar da abokan aiki za su zo to ba sai da izinin miji sai ya sani tukunna in yace bai ba da izini su zo masa gida ba shikenan dama aiki na office ne to wa hakura a yi shi a office kada kawo mishi su gida musamman yanzu zaka ga da yawayawan mazaje ma ba sa kula ko damuwa ko kishin su waye yake shiga ko fita akan matansu ba ruwansu da wannan a mafiya yawan lokaci zaka ga mace ta yi aure sai ga wai abokanta da suka yi secondary ko suka gama jami'a wai suna tattaruwa sun zo bayan biki da sati ɗaya ko sati biyu katti sun ɗebo kafafuwansu wai sun zo gidan mata katti kawai shi kenan sai dai mutum ya shigo ya samu katti a cikin ɗakin matarsa me ya kawo ku sun zo su taya ta mulla ne a matsayinta na abokiyar karatunsu kuma ya wuce tafiyar basu to wannan ba musulunci bane ba inda musulunci ya koyar da haka ba inda musulunci ya koyar da haka haka ba za ta ba da izini ma wani ba sai da izinin mijinta kuma koda a ce misali ta sani cewa ai a tsari na rayuwa yadda Allah ya halicci rayuwa musulunci ya hana mu gaba amma akwai wadda ba gaba kuke da shi ba amma ta ku bata zo ɗaya da shi ba akwai wadda kuma bisa tsarin rayuwa a ɗan yi nesa nesa da shi shi ne zai sa a zauna lafiya da shi akwai wanda in dai sun haɗu sun zauna waje ɗaya minti goma to za a yi faɗa to an yi faɗan nan kuma za a iya wata biyar ba a shirya ba ba a kintsa ba to maimakon a zauna a yi minti goma to kawai sai a haɗu a hanya yi salamu alaikum wa alaikum salam ya gajiya ya aiki sai a wuce to kin sani cewa wane koda muharraminki ne amma kin san cewa in dai ya shigo gida ko ba a gida ba suka gamu da mijinki a ko ina ne to sai sun hau ta wannan sai ki bashi hakuri cewa wane kai hakuri da zuwa gidan kai hakuri maimakon a zo a yi rigima a zo a yi fada to ai gwanda a hakura wanda a yi nesa nesa randa na zo gida ka zo mu yi zumunci amma dai a nan kan da Allah kai hakuri kawace miji ke ce wacce ba na son alaƙar ki da ita ba na son tana shigowa gidan nan to wajibi ne ki yanke wannan alaƙar wajibi ne domin shi mijinki shi ne mai lura da ke mai kula da ke kuma shi ke da haƙƙi na ya yadda miki da suwaye za ki yi alaƙa da su bayan ƴan uwanki na jini na zumunci shi zai duba ya ga a cikin wannan ƙawayen naki akwai wata ɓara gurbi wadda take gidansu ba tarbiyya ko ita ba ta da tarbiyya ba ta san addini ba babu alaman addini a tattare da ita duk inda ta zauna to sai an samu matsala akwai wacce duk ran da ta zo gida to miji sai ya ga canji a wajen matarsa saboda sai ta ziga ta duk ran da ta zo gida to miji sai ya ga matar ta canza to wannan shi karan kanshi mijin wajibi ne ya taka mata burki ya hana ta shigowa gidansa ya kuma hana ta alaka da matarsa wacce tsakaninki da gidana yanzu haram kar in sake ganin kafanki a cikin gidana sannan alaka tsakaninki da matata na yanke shi ko a waya ban yadda ba ko waya ko gaisawa tsakaninki da ita na yanke shi duk randa kuma na samu labarin kun yi waya ko da gaisuwa ku yi ko text kika turo mata ko da turo miki to zan dauki hukunci a kanki sai taka mata burki saboda ya zauna lafiya a gida to ita ma kuma matar sai ta taya shi yin wannan aikin sai ta taya shi yin wannan aikin mijina ya ce baya son alaka tsakanina da ki da haka na goge lambanki a wayata na yi blocking ɗinki kar ki sake kira na in kika sake kira na za mu yi faɗa da ke shine wala ta'zana fi baitihi illa bi iznihi kar ta ba mu wani izinin shigowa gidansa sai da izininsa wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi duk abinda ta ciyar na ciyarwa daga abincinsa ko dukiyarsa ba tare da umarninsa ba fa innahu yu'adda ilayhi shatruhu, to za a bashi rabin ladan wannan sadakan da ta yi. Ma'ana shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi, yace idan mace ta ciyar daga dukiyar mijinta ko daga abincin mijinta ba tare da izinin sa ba, to shi yana da ladan nemowa da yayi, ita kuma tana da ladan infaki. Wannan shine ma'anan cewa za a bashi rabi, ma'ana za su yi tarayya da shi da ita a cikin me, a cikin ladan. Sannan manzo Allah ya ce shi kanshi dan aikan da za a aike shi a ce kai ma gida wani wannan abincin, shi ma yana da lada. To sai dai a nan wajen infaki, musamman a wannan yanayi da ake ciki na kunci, to fa mace fa ana so ta tsaya ta kula ma tukunna, wai waye mijin nata tukun, wani kalan miji take rayuwa da shi. Akwai wadda ta sani cewa shi mijinta komai nasa, duk abin da zai kawo na abinci zai kawo shi a wadace, amma a lissafe, ya buga lissafi, na kawo taliya kwali kaza, makaroni kwali kaza, magi guda kaza, na kawo shinkafa buhu kaza da manja kaza, ya lissafa zuwa lokaci kaza abincinsa zai kare. To wannan ba shi halatta ta ɗeba abincinsa ta kai wani waje sai da izininsa, ko da gidansu ne, sai ta nemi izininsa. Akwai wacce ta sani cewa mijinta in ya zo, ko da ta ba shi labari cewa na ɗeba abincinka na kai gida, ba abinci a gidanmu na kai, ko na ba wa makwabtawa ne sun zo roƙa, ba zai faɗa ba, ba zai komai ba, sai dai ma ya sa albarka. To wannan babu laifi, shi ne wannan hadisi yake magana a kanta, ta ɗeba ta bayar ko ba da izininsa ba. Akwai wacce kuma ta sani idan ta tambaye shi ba zai hana ba, amma in an bayar ba da izininsa ba kuma ransa zai ɓaci. To wannan wajibi ne a kanta ta nemi izinin shi, ta nemi izinin shi. Akwai wadda kuma Allah ya jarabe ta da miji, shi duk abin da ya samu ramin kura ne daga ni sai ƴaƴana, to wannan sai ta yi ta haƙuri a yi ta lallaɓawa, kar ta taɓa masa kayansa, balle tana zuwa a yi tashin hankali, ko wani abu ya zo ya wakana tsakaninsu, ko wani abu makamancin haka. Saboda haka a nan da aka ce ta ciyar ba da izininsa ba, to sai ta lura fa ta kula da wai wani kalan miji nake aure, domin ai kowa halinsa daban-daban, kowa ɗabi'arsa daban-daban. Akwai abin da in an yi a gidan wani lafiya lau, akwai abin da shi kuma wani in an yi a gidansa to kuma za a yi me, za a yi tashin hankali shi kuma. To ba za ka ɗauko cewa ai mijin wacce gashi nan baka gani ne, ga mijin wacce nan tana ɗauka ta bayar kuma baya faɗa, ta ce shi ma dolen dole sai ya yi, ba za a yi haka ba. Saboda kowa da yanayin shi, kowa da ɗabi'arsa. Abin da ke bakanta ma wani rai ba lallai kuma ya bakanta ma wani ba. Akwai wanda yanzu in ya shigo gida ya samu ba a sauke abinci ba, to ranan zai iya hada sama da kasa inda yana da iko, hankali ya tashi. Wani shi kuma wannan bai dame shi ba, rigiman sai daga buta ya ji ba ruwa, to sai tashin hankali. Wani shi kuma duk wannan duk ba damuwansa bane, rigiman sai kwankwasa kofa sau biyu ba a zo an bude ba. To kowa da irin yanayin shi. To kuma galibi abinda da yawan iyaye kuke samu na kuskure shine in miji ya koro mata sai ta zo gida ta ce ya koro ni, sai a ce da idan me kika masa ya koro ki, sai ta ce kaza, sai a ce wai saboda kawai ta masa kaza kawai shine ya koro ta, wai saboda ku a wajen ku wannan abun ba komai bane, to shine kuke dauka cewa wai wannan bai kai dalilin da zai sa ya koro ta ba. Wannan ba daidai bane, kuskure ne. Me yiwa wannan abun da kuke ganin shi kadan kadan, wata sabuna hu hayinan ne wa huwa inda hu azim, kuna daukan wannan abun dan karamin abu ne ba wani abu ba, shi kuma a wajensa masifan duniya da lahira ta gama haduwa a ce wannan abun ya faru. Saboda haka akwai bambance bambance, akwai bambance bambance. Saboda haka dolin dole ita sai ta kula da wa take rayuwa, mijinta wani iri ne, yaya alakansa da yanayin abinci. In ta dace da mijin da yake la yasalu amma ahid, kamar yadda ya zo hadisin Ummu Zar'in, shi baya tambaya cewa na kawo kaza, ya aka yi har ya kare, jiya na bada kuɗi naira kaza nace fa ni ina canji jiya nayi kaza nayi kaza ta dace da wannan mijin to shikenan amma in ba haka ba kuma to sai ta yi taka tsantsan ta kula da yanayin mijin nata musamman kamar yanda na faɗi a wannan lokaci da ake ciki na rashi wanda da kyar ake samuwa ba mamaki mijin sai yayi aiki na wata wani gadi yake yi tsawon wata guda wani aikin office yake yi tsawon wata guda wani sai ya je yayi gareji wani ya je ya kasa doya a rana ya sha wahala kafin zai hada kuɗi a wata yazo yayi cefa ne to yayi lissafi cewa cefa nan ne sai ta kai wata kaza bayan kwana 10 an ce ya kare to ko zai tashi hankali ai me dalilin ta shine tayi infaki ta ciyar to ko kun ga za a yi rigima eh Allah ka sa mu wani lafiya الحديث الثاني والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين يتي وترانا منوى يغري ماتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنا كوكي عند كل امرأة منهن أهلها كوتي دغتكين سو دغتكين ماتن iyalanta suna tattare a wajenta ta tare iyalanta suna ta koke cewa cefa ne yayi kadan a kara musu kudin cefa ne ayuwa ne ne ayuwa ne ne fa kharajtu ila almasjidi fa idha huwa mal'anu minan nas yace sai na fito na taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na samu masallacin ya cika da mutane fa ja'a umar ibn al-khattab fa sa'ida ila annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi ghurfatillah sai Umar ɗan Khattab yazo ya haura wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Annabi na cikin ɗakin sa falam yujibuhu ahad ba wanda ya amsa masa thumma sallama falam yujibuhu ahad sannan ya sake sallama bai ji an amsa ba thumma sallama falam yujibuhu ahadun ya sake yin karo na uku ya sallama ba amsa ba fanadahu fadakhala ala annabi sallallahu alaihi wasallam can sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya shiga faqala sai manzo Allah ya ce da shi a tallaqta nisaaka ka saki matanka ne ga shi san kowace suna ta kuka ga iyalansu ne ƴan uwansu nan kowa yazo yayi jigun jingun jingun kowa ta tare ƴan uwanta a cikin ɗakin da sun yi jingun jingun shin ka sake su ne fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce la ban sake su ba walakin alaitu minhunna shahran sai dai na musu yaji ne na wata daya na musu yaji na wata guda فمكث 29 ثم دخل على نسائه sai ya zauna na tsawon kwana 29 sannan kuma sai ya dawo zuwa ga matansa to wannan hadisin yana nuna mana tsarin rayuwa zo mu zauna zo mu saba kuma yana koyar da mu cewa babu wani gida a duniyar nan wanda za a zauna a cikin sa salin alim ba tare da an samu rigima ba abin da yake da dukkanin waɗanda suke mazauna gidajen shine duk sanda rigima ta auku to su san irin zaman da za su yi suwarware ta tsakanin su amma gidan da za a ce an zauna lafiya kalau ba fada ba rigima to ba za a same shi ba tun daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama har ta tilastu gare shi dole ya musu yaji yayi yaji kamar yadda ayoyi suka yi bayani a cikin suratul ahzab dukkanin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun taru gaban annabi suna roƙon ya kara musu kuɗin cefa ne kuma bayi da shi suka mata suka takura har manzon Allah ya yaji bayan ya cika kwana 29 ya dawo gida ya ce musu to na dawo suka ce a ai wata guda kace zaka yaji dan haka saura kwana daya a koma ka karasa bayan sun matse dawo tunda kowa ta kira ƴan gidansu a zo a taya ta jaje suna ta kuka sun matse dawo amma saboda irin jan aji na mata kar a gane ita ce tafi matsuwa aka ce to ka koma ka cika sauran kwana ɗaya Allah sai saukar da aya ya ce mu annabi in ka zo ka tara su ka faɗa musu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce da su in duniya kuke so da kawa da ado irin na duniya to ku zo in ba ku jin dadi na mutatu tsala kyauta da ake ba mace in za a sake ta in sake ku saki mai kyau وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إن كما جد الله لا كتي سو دكما ألا دمنزنسا توكويا أريد أبندك سامو أدونيا كسني إن أنجي الله لا أكوي لدي ميجرما لك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل دا لكن أنا عائشة يتي دي تتوغا saƙon Allah amma zan baki dama kar ki yanke shawari da kanki ki je ki shawari da iyayenki nana shi tace ya rasulullah ai matsayin ka ya wuce a ce sai nayi shawari da iyayena na zabi Allah da manzansa da gidan lahira amma ina roƙon ka wuta alfarma don Allah idan ka je ɗakin sauran matan kar ka faɗa musu me na zaba saboda target dinta in an faɗa musu me ta zaba su ma za su zaba irin nata daka a bari kowace ta yi canki-cankinta mai yiwa a samu wacce za ta ce ta hakura ta koma gidansu daka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita to in ba su tambaye ni ba ba zan faɗa musu ba amma in sun tambaye ni to wannan bakin baya ƙarya saboda haka in sun ce mai Aisha ta zaba to zan faɗa musu cewa ta zabi Allah da manzansa da kuma gidan lahira manzo Allah baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam to ba matan annabi ba yanzu ko ke ce aka baki zabi ko Allah da manzansa da gidan lahira ko gidan duniya wanne zaki dauka ciki ba wacce zaki zabi gidan duniya a cikin su duk abinda za a bata a duniyan zai kare ma inda kum yan faduwa ma inda Allah bak duk abinda za a bata a duniya na kyauta na jin dadi zai kare amma ta zabi Allah da manzansa da gidan lahira wannan kuma har abada ne sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi namiji idan matansa suka daga masa hankali ko matarsa ta addabe shi dan ya koya mata darasi ya halatta yayi yaji amma ita mace bai halatta ta yi yaji ba duk macen da ta yi yaji wa mijinta to iya kwanakin da ta yi tana yaji tana zama cikin tsinuwan Allah da mala'ikun Allah ne Allah yana tsine mata albarka shi kanshi namijin in zai yi yaji mataki-mataki aka ce masa bi ya kaurace mata wajen kwanciya in an zo kwanciya ya ga ta juya ta kalli nan shi ma ya juya ya kalli nan sai hannun riga in wannan bai ba sai ya sauko kasa ya kwanta a kasa in wannan bai yi ba in daki ne irin na zamani yanzu ciki da falo sai ya koma falo ya zo nan wannan yaki yana da wani daki a gefe sai ya koma can wannan bata gane ba to sai ta masallaci idan ta buga ta ki ta fahimta to sai ya dawo bayan ya mata wa'azi a karan farko kafin yayi yaji sai ya dawo to sai ya iso matakin da Allah ya ce kuma wadribuhun to wannan kuma sai a iso matakin duka to duk matan da ko aka bi wannan matakin tun daga wa'azi aka mata wa'azi ta kiji aka bi matakin wannan kaurecewar matakai har aka iso matakin duka to wallahi ta cika jaka musulunci yayi mata adalci da yace a buge ta musulunci yayi mata adalci duk da haka kuma a bisa adalcin musulunci manzo Allah sai ya ce ba duka mai jin rauni ba ba daure ba kule ta zaka yi a daki ka nemo bell ko wayan inji kai ta jibga ba a'a ko ka kama kanta kai ta gwadawa da bango wannan ba daidai bane eh akwai wanda aka ce wani zai fara dukan ma yinin da ranu sai ya yi bismillah wallahu akbar yanda ka san zai jefi shedan eh to sai ya bismillah wallahu akbar yadda ka san dai yanka dabbar lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu dayan ku ba zai ji kunya yau matansa dukan bawa ba dukan kawo wuka kuma daga baya da daddare kuma yazo yace yana da bukata a gareta ai akwai abun kunya saboda haka kuskure ne mutun ya kama matansa ya mata jina-jina ya mata kaca-kaca ya faffasa mata jiki ya mata rauni a jikinta gaba daya musulunci bai goyi bayan wannan dukan ba dan ka'ida an ce wadribu hunna duka ne na ta'aziri na jan kunni ba duka ne na kisa ba eh duk wannan in bai yi ba an yi barazana fa cewa zan fa buge ki takiji zan fa to abin da yafi shine sai a nemo wakilansa da waliyanta sai a zo a zauna a hada su a musu fada in sun sulhunta sun gyara shikenan in ba su gyara ba kuma a rabu shine ka'ida dan zaman aure ka'ida guda biyu ne a zaman aure ko a zauna lafiya ko a rabu lafiya ba a zaman lullubewa ya a ce wai yana cutar da ita a ce wai ki ci gaba da hakuri ba a haka ko tana cutar da shi a ce ka ci gaba da hakuri da ita wannan kuskure ne akwai wanda yake faɗa mun cewa matarsa tana masa duk nau'in cutarwa da kaza da kaza wai amma babansa ya gaya bai cewa ko bayan mutuwansa in ya rabu da wannan matan Allah ya isa. Ce wannan jahiliya ce, mahaifina yana da iko ne a kaina amma ba shi da iko akan gudanar da lamarin iyalaina. Lamarin iyalaina yana hannuna ne. Daka in har zai iya faɗa mun cewa bai yadda in sake ta ba, to zai iya cewa za ta tafi unguwa ta zo ta tambaye shi. Saboda yanzu igiyan auren ya dawo hannunsa. Igiyan auren ya dawo hannun shi kenan. Wannan kuma kuskure ne. Ba daidai bane. Igiyan aure yana hannun miji ne. Allah ne kuma ya halatta a yi shika in zama ba zai yiwu ba. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Allah ya ce in ba a gano bakin zarin ba, an kasa sulhuntawa, to a rabu Allah zai wadata kowa daga falalansa. Kowa ya kama gaban shi. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ko a zauna lafiya ko a rabu lafiya, wannan ita ce ka'idar shari'a. Amma ba a zaman wai a ci gaba da zama wai a ce wai yana cutuwa a ce ka ci gaba da haƙuri, ko ita tana cutuwa a ce mata rayuwa yar haƙuri ce. Ba haka, wannan ba addini ba ne. Zaman aure ana yin shi ne tsakanin ƙarƙashin mawaddatan wa rahama, tausayi da ƙauna. In ma ba ƙauna a samu tausayi, ya zamana cewa akwai tausayi. In akwai tausayi kuma zai wajabtar da wanda kake tausayin shi, ai baka cutar da shi ba. Damuwarka ko yaushe ya za a yi ka faranta masa, ya za a yi ka faranta mai. Amma ba daidai ba ne yau yarinya ta kawo ƙorafi, gobe ta sake kawowa, jibi ta sake kawowa, wani ma ko binciken me ya faru ba a yi, sai a ce ki haƙuri ki je ki zauna da shi. Gidan miji ne, zaman ibada ake yi, ko ina haka ake. Na'am, in matsala bai kai matsala ba, ita ta yi haƙuri ta shanye. Amma matsala ta kai matsala, to wannan kuskure ne kuma a ce ta je ta ci gaba da zama, domin za ta koma kalmu allaka ne. Ita ba mai aure ba, ita kuma ba sakakkiya ba. To wannan sai a zo a raba aure. Shi yasa musulunci ya halatta kulu'i. Kulu'i ga mace shi ne ta ga cewa ita yanzu ba ta son mijin, zaman ba zai yiwu ba, shi kuma ya ƙi sakinta, to sai ta zo a yi kulu'i ta ce to ita tana so a raba aure, yanzu ba ta son shi. Ya ce to abin da ya baki na sadaki ki dawo masa da kayansa. Ta ɗo masa 150 ɗinsa ko 100 shi, ta dawo mai da kayan shi, shi kenan ta saku. Saboda a yi mata adalci. To amma yanzu galibi abin da ake faɗa ba matan shi ne ku yi haƙuri, ku ci gaba da zama. Zaman aure sai haƙuri, wannan gaskiya ne, zaman aure sai haƙuri. Amma ba a zama ƙarƙashin inuwan cutarwa. Ma'anan zaman aure sai haƙuri, ko ba zaman aure ba zamantakewar rayuwa sai haƙuri. Ina iya yi maka kuskure, kana iya yi min kuskure, wannan shi ne ake haƙuri da shi. Amma ka cutar da ni da gangan, yau ka sake, gobe ka sake, jibi ka sake, kuma duk ina cewa yi rayuwa sai haƙuri, wannan kuma malohanci ne, ba haƙuri ba ne wannan. Wannan dolanci ne. Wannan dolanci ne. Saboda haka, wannan ita ce ƙa'ida. To shi namiji yana da daman ya yi yaji don ya koya ba matansa darasi. Amma ita ba ta da ikon ta ce wai ta yi yaji. Ba ta da wannan ikon. Haka wannan jahiliyan da ake yanzu motsi kaɗan ya ta ɗebo kayanta ta dawo gidansu, a ce zauna, ai ba a caci muka ciyo ki ba. Zai zo, zai kuma ga yadda za mu yi da shi. Mutum da matarsa bai sake ta ba fa, amma ya yi ta kai komo tsakanin gidansu, yana so matarsa ta dawo, iyaye sun hana ta dawowa. Ko shika ya mata, in shikan akwai kome, ran da ya zo ya ce na mai da ke ba shawaran ubanta ba shawaran uwarta, za ta kwashi kayanta ta koma gida. Wannan shi ya sa ma a ka'idar musulunci aka ce in ya sake ta, to ta yi idda a cikin ɗakinta. Saboda la tadrila allallahu yuhdithu ba'da zalika amra. Mai yiwuwa yana shigowa, yana shigowa, tana shigowa, yana kaza, tana kaza. In dai ba ta zo da alfasha mabayyaniya ba, ya sake ta, ya ba ta dama ta yi idda a ɗakinta, amma tana kawo wasu mazajin, ko tana yawan fita, to wannan sai ce to tattara ta koma gidansu. Amma in ba haka ba, ta zo ta zauna a cikin ɗakin ta, ta yi idda, ya shigo ta gan shi, ya ganta, ta yi kwalliya, ta fito ta zauna a saitin ƙofar gida, kai tsaye yana shigowa, salamu alaikum, kai tsaye zai fara cin karo ne da ɗan kwalinta, ya kalli gaban goshi, ta ci ado, ta ci kwalliya, an yi yau, an yi gobe, sai dai a fara jina cewa to kin san dama tun farko ke kika matsayi da na sake ki. Amma dan saukan, dan saukan kin san ina son ki, to tafiya tafiya shikenan. Shi kansu su yi komen su ba wani tashin hankali. ba wani tashin hankali amma yanzu saboda jahiliya shigo cikin mu na farko bangaren mazan dan da ya tashi sakin matan sai ya mata shika cikin wulakanci ya debo mata kayanta ya watso mata su waje ita ma wani lokacin ya tunkudo ta waje ka tara ki bar mun gida na sake ki wannan jahiliya ce su ma bangaren saboda jahiliyan bangaren ta da iyayenta in an ce ya sake ta to gobe sai ya turo pickup a ce zai kwashe kayanta ya dawo gida ran da yazo yace ya maida ta kuma sai an ta tashin hankali kun balla shi kanku eh yau yazo ya sake ta kun turo pickup ta kwashe kayan bayan sati uku yace ya maida ta kun sake debo pickup ta sake dawowa da kayan to me kuka yi kenan kun tona ma kanku asiri ko me yasa za ku gane ai ita shika ba ta da dadi yau yanzu in mutun zai yi aure zai zo ya tara ku ya shelanta muku za a daura aure na rana kaza ya bi can ya ba su kati a bi can gidan akai musu cingan akai musu kaza a ta gayyata amma an dai shika fa akwai wanda ya taba zuwa raba muku katin gayyata zuwa wajen shika babu saboda ana so a nuna muku a hankalce ma shika ba dadi lalura ke sa a yi ta to in ta faru tunda Allah ya bada daman da za a gyara to kokari ake yi a gyara ba a ƙara ruruta ma abin ruuta ba a ƙara hura ma abin wuta ba kokari ake yi a ga ya za a yi asulunta a gyara in abu bai yi ba kuma shikenan sai a rabu sai kowa ya kama gaban sa saboda haka wannan yana halatta ga shi namiji ne amma baya halatta ga mace a ce wai yau ta yi yaji koda a ce wai ta kaurace masa ne a cikin gida haramun ne balle ta kwashi kayanta wuta ta tafi gidansu ta je yaji a ce zauna aikin san mutun kana tare da shi baya gane amfanin ka sai gane amfanin ki bayan kwana uku kuma zai zo saboda haka ta zauna a gida akwai yanayin da akan samu jahiliyan iyaye ma ta yadda ita yar ita ce ta fara kunno bala'in ta yi yaji amma yanzu ta matsu tana so ta koma gida iyayen su ana ta wani lokacin shika ne zai faru shi mijin ya zo yana so ya maida matansa sun sulhunta tsakani amma iyaye sun hana ta komawa iyayen da sun hana ta komawa yau inda ya sake ta sai iddanta ya kare ko ya mata shika uku har ta je ta yi aurenta wani dalili ya sa wancan auren ya rabu to yanzu kun ga sabon nema zai sake wasu suna iya zuwa su yi su kara da shi in sun kada shi shikenan amma lokacin take cikin iddansa to ba mai iko akan aurenta in ba shi ba ba mai iko ku iyaye da ku danka masa ya to kun danka masa ya ne har abada har zuwa lokacin da Allah zai raba ko ta hanyar mutuwa ko kuma shi ya sake ta amma in ba haka ba ba dama a addinin musulunci so ballantana ma irin wannan lokaci da ake ciki yanzu har akwai mata mace mai hankali da za ta shiga gidan miji kuma ta yi yaji ta fito a irin wannan lokacin in dai mai hankali ce ita in ka tara mata yanzu ka tara mata ɗari kashi 70 'yan mata ne sai zaurawa haka ne ko baka ba to yanzu wacce ta shiga sai ta yi yaji bismillah ta fito ta fito ta zo ta samu sauran kawayen ta yi su cigaba da zaman benci wannan kuskure ne akwai wacce yanzu misali Allah ya jarabe ta da jinkiri na aure wata kuma ta yi auren ta samu jarabawar rashin dacewa auren ya mutu ke kuma yanzu kin yi aure mijin na son ki kuma yana so ya rike ki kuma ki tutsu ki ce wai ke kina kumbura baki cewa ke wallahi sai kin tafi gidanku wallahi kin yaji baki godiya ma Allah ba duk kuma Allah ya ce wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi in kuka butulce mun Allah ya ce bayan na muku to in na tashi muku azaba za ku sha wahala me yiwuwa shine arzikin ki na karshe kina sa kafan ki kika fita kuma to ke da aure kuma sai dai ki ji labarin ana yi sai dai ki koma ɗan raka kawaye zuwa gidan miji aje a gama cin kawancen da ake na Hausawa a gama a tattara a dawo a ci gaba da zama a gida saboda Allah ya miki ni'ima baki gode mishi ba Allah ya miki ni'ima baki gode mishi ba kuma kuskure ne ga iyaye su bude wannan kofar cewa ƴaƴan su su taso daga gidajen mazajen su wai su dawo gidajen su wai sun yi yaji wannan ba daidai bane yanzu fa ta koma al'adar Hausawa abin da yake bambara kwai ma shine a ce namiji yayi yaji amma mace ta yi yaji wannan normal ne haka ne ko ba haka ba yau inda za a ce ga wani mijin ta yayi yaji mamaki za a dinga yi oh wai dama namiji yana yaji amma mace in ta yi yaji wannan kan shi an dauke shi normal ne ba wani abu bane anan ba komai bane wannan kuma kuskure ne wannan kuskure ne Allah ka sa mu dace Al-hadith ath-thalith wal khamsun an Aisha radiyallahu anha anna imra'atan min al-ansari zawwajat ibnataha fatama'ata sha'ru ra'siha فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال عليه الصلاة والسلام لا إنه قد لعن الموصلات متفق عليه أن كربو دغ نانا عائشة الله شي قاري دا غريتا تاتي أن امرأة من الأنصار أكوي واتا ماتا cikin matan مدينة زوجت ابنتها ta aurar da yatta lokacin da ta tashi auren fatama aka sha'aru ra'siha bayan ta yi auren sai gashin kanta sai ya zube haka kuke cewa ko gashi ya zube da akwai shi amma yanzu babu shi sai gashin ya zube faja'at ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakarat lahu zalika tazo jan annabi sallallahu alaihi wasallama ta ambata masa haka fa qalat sai tace inna zawjaha amarani an asila fi sha'riha mijinta ya kawo ta yace da ni yana so a ƙara mata gashi tunda nata na kan yayi zube to yana so a mata ƙarin gashi shin ya kamata a yi mata ko ya halatta fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace la innahu qad lu'ina al-musilatu Allah ya tsine albarka mawasu ƙara gashi wannan mun karanta shi a baya da mai ƙarawa da wacce ta kai kanta a ƙara mata Allah ya tsine musu albarka saboda haka manzo Allah ya ce da ita karki kala mata gashi a bar mata kanta a haka Al-hadith ar-rabi'u wal khamsun an Asma'a radiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li durratan fa hal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور متفق عليه ان كربو daga اسماء بنت ابي بكر الله شي kare da a gare ta take cewa annam ra'atan qalat ya rasul allah wata mata tazo ta samu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai tace da shi ya manzon allah innali durra ina da abokiyar zama a gidana ma'ana ba ni ɗaya bane a wajen mijina ni da wata mata ne mijina na da wata mata sai ta ce fa hal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini shin akwai wani laifi a kaina idan na bayyana ma kishiyata wani abu sabanin abin da mijina yake bani in ce da shi mijin shi ya bani ina da abokiyar zama mijinmu misali an zo sallah ya dinka mana kaya iri daya set bibbiyu shin idan na sayo wani set uku ya kamata in hada su zama biyar in ce da ita ni ga abin da mai gida ya bani kaje shin ya halatta ya halatta misali in nuna mata cewa mijina yana min abinda baya mata mijina in ce da ita ai irin girmama wanda miji na yake min ga matsayin da nake da shi a wajen sa wanda ita bata da wannan matsayin saboda kishi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin ya halatta in nuna mata haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zuri duk mutumin da yake nuna an bashi abinda ba a bashi ba kamar mutun ne wanda ya sa thawbai zuri malamai suka ce ma'anan kalabisi thawbai zuri suka ce shine a mutumin da yake nuna kamar yana da shi alhali bai da shi kamar dan wanki kenan a wannan lokacin kamar mutun yanzu ya je ya aro shadda mai kyalkyali ya sa gobe ya saki arowa ji ya nuna yana da shi amma kuma arowa yayi ba nashi bane to wanda zai nuna an bashi bayan ba a bashi ba ko ya nuna yana da matsayin da ya wuce iya matsayin da yake da shi to kamar mai zuwa ya aro kaya ne ya sa ya nuna cewa nashi ne wannan kuma haramun ne a musulunci mutun ya nuna cewa ai shi babba ne bayan kuma darajar sa bata kai ba wannan ba musulunci bane domin zai sanya abokiyar zaman nata na farko ita ma ta daga ma mijin hankali eh ita daga ma mijin hankali bayan kuma ba shi ya kawo mata ba mai yiwa sana'a take yi ta saya mai yiwa kuma wani wanta ne ko babanta ya kawo mata mun sani cewa a baya saboda kyautata zamantakewa tsakanin iyaye idan wanta ko babanta ya saya mata zani sai ta kawo ta nuna ma duk sauran matan gida sai ta yi ta murna amma yanzu fa ana yi ba a yi eh ba a yi idan aka dan kawo mata dan wani abun kayan makwalashe to za ta fito tsakar gida za ta fige kazan ta gyara ta tafasa shi a tsakar gida ta soya shi a tsakar gida ta zuzzuba ma sauran matan gida amma yanzu ta katangan baya za ta zagaya a fige kazan a wajen a wurga gashin ta baya a gyara shi a cikin daki a soya shi a cikin daki a zauna a yi tas a cinye in Allah ya taimake su sun jiyo kanshi ta wannan rabon su kenan eh to wannan dai al'ada ce mai kyau a haka amma ki bayyana ma yar uwanki cewa ai yau mai gida ya siyo min kaza bari ma ki gani a dauko kazan a fige kina ka mai gida yana so na yana kaza an gama din sibara mata ce to ke tunda baki da matsayi a wajen sa bari a san miki to wannan sai yasa ita ta dinga jin cewa mijin bai mata adalci ba kuma ki hana ta zaman lafiya target din shine idan aka yi yau gobe aka yi jibi aka yi sai ta daga hankali in yayi nuna mata ba haka bane ta ki ganewa sai ya sake ta yanzu sai ta dawo ita dace a cikin gidan sai ta koma ta zauna ita dace a cikin gidan saboda haka wannan kuskure ne wannan ba daidai bane wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata duk wanda yake haka yayi abin da yake ba daidai ba kuma ya aikata haram saboda haka addinin musulunci yana son zaman lafiya ne ba a son yawan yada gaba da fada tsakanin mutane eh wannan kuma yana kada tabbatar mana cewa kishi tsohon dabi'a ne da Allah ya halicci mata akai sai dai kishi ana so a dauda shi a bisa mahanga ta ilimi da kuma sanin ya kamata lokacin da kaga an koma zage-zage da gorace-gorace da kare da yi to wannan ya tashi daga kishi kuma ya koma hauka da jahilci kuna ganewa ko saboda haka ana so a daura kishi a bisa mahanga ta ilimi mahanga ta basira a nuna cewa akwai sanin ya kamata akwai sanin me ya dace a lokacin da ake kishi ba yadda za a yi a ce mutum yana son abu kuma baya kishinsa musamman tsakanin mace da miji ba yadda za a ce tana son miji kuma ba ta kishin sa, to amma kishin wani iri ake yi, yaya ake yin sa, kuna gani wa ko? Saboda haka zama kishi ana yin shi ne bisa mahanga ta ilimi, bisa mahanga ta shari'a. Wannan shine maganan namiji ya karo aure, wannan shari'a ce ta Ubangiji. Kuma wacce take zaune ita ɗaya a gidan mijinta, tana zaune ita kadai, ai bata ma gane sirrin rayuwa ba tukunna, bata ma fahimci wai da gaske ma mijin yana son ta ko bai son ta ba, bata gane ba tukun. Haka kina son ki gane da gaske mijin ki yana son ki ko bai son ki, ki tunkari ranar Arafa nan ki ta mishi addu'a Allah ya sare masa domin ya karo bayan sallah. Wato wannan addu'an dai ba za a yi ta ba kenan. Mata kenan, Allah ya shirye ku. Hadisi na ƙarshe da za mu tsaya kan shi insha Allah, hadisi na 55, an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu qala ja'at imra'atu Thabit ibn Qais ibn Shammas ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat, Abdullahi dan Abbas yace matar Thabit ibn Qais ibn Shammas ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah, ya manzon Allah, ma anqimu ala thabitin fi dinin wala khuluqin, tace ya manzon Allah, Thabit miji na dai ban yi san zarge shi in ce bai da wani abu na addini ko tai ko yana da wani mummunan dabi'a ba, akwai riko da addini sannan yana da kyawawan halaye, illa anni akhaful kufra, sai dai ina tsoron butulci bayan ya kyautata mun masa butulci, ma'ana shine ina so a raba auren saboda bana san shi, amma ba wani abu bane nashi yake da shi ne illa ko wata mummunan dabi'a ko rashin kula da addini, ni ne dai kawai saboda in mace ba ta son miji ai ba za ta kyautata mishi ba, dan haka ina tsoron kar bayan ya kyautata mun ni kuma in masa butulci. To wannan kuma shine abin da ya dace ga ma'aurata da suka rabu da junansu, amma mafiya yawa idan an raba aure, aure ya rabu, to shi namijin duk inda ya zauna to sai yayi kokarin ya fahimtar da mutane cewa ita matar ita ce mutumiyar banza, ita ma duk inda ta zauna sai tayi kokarin ta fahimtar da mutane cewa shi din shine mutumin banza, sai tayi kokarin ta shafa masa bakin fenti, haka nan shi ma sai yayi kokarin ya shafa mata bakin fenti, wannan kuma ba daidai bane, kuskure ne. Me zaka ce akan matar ka wacce gaskiya tana da dabi'u da halaye kaza, Allah ya mata albarka, ga ƴaƴanta ta ba su tarbiyya mai kyau, na samu ƴaƴa mahaddata tattare da ita kaza kaza, amma dai yanayi na rayuwa yau da gobe sa ba za mu iya zama ba, shikenan shikenan. Sannan in banda tajassusi na mutane an saki mata ba neman auren ta ka zo yi ba, to me ya daka da jin me ya faru, miji ya saki matar sa ke ba auren sa zaki ba, ke ma kina gidan mijinki, to me ye dalilin ki na jin dabi'unsa, me ye hujjanki, ba kuma sulhun ta zaki yayi ba, wacce an rabu Allah sarki, shikenan Allah ya sa albarka. Akwai abin da jajen sa ma wani lokacin yana da nauyi, musamman rabuwan aure, an rabu shi karan kanshi a zo a yi jajen ashe abin da ya faru da wacce kenan kaza kaza kaza, wani abu ne wanda ke kara nauyi, to ko sai ki tsaya daga nesa ki addu'a ba tare da kin zo jaje ba, wannan sunnar rayuwa kenan, hikimar rayuwa kenan. Da haka sai manzo Allah ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya ce afataruddina alaihi hadiqatahu, to gonan da ya baki a matsayin sadaki zaki mayar masa da kayan sa, tunda kina so a raba auren yanzu kin zo a yi khulu'i kenan, to zaki mayar mishi da gonan sa, fa qalat na'am, sai ta ce eh, faraddat alaihi, sai ta mayar masa da gonan sa, fa wa amarahu fa faraqaha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umalce shi da ya rabu da ita. Aga wannan yana kara nuna mana cewa musulunci bai tauye haƙƙin mace ba, duk da yace ta zauna a gidan miji amma ya bata dama, in ta ga zaman ba zai yi ba su rabu, addinin musulunci ya bata wannan dama, Allah ta'ala ya samu dace, abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah shi yafe mana, idan Allah ya kai mu sati mai zuwa babu darasi saboda zai faɗo ranar Arafa insha Allah, saboda haka sai Allah ya kai mu Alhamis na farko bayan sallah, sati biyu masu zuwa kenan insha Allah za mu zo mu yi karatu, Allah ta'ala ya samu dace. Allah madaukakin sarki sa albarka cikin rayuwar mu wayannan kwanaki da muke ciki Allah ya hada mu da alkhairansu Allah ya sa mu dace da falalolin da suke ciki ɗan uwan mu da Allah ya ajurta su da tafiya aikin haji muna roƙon Allah ya sa su yi karɓaɓɓun ayyuka Allah kuma ya karɓa mana addu'o'in mu da nasu baki daya ibadojin da zamu yi da wanda zasu yi duka Allah ya karɓa mana muna roƙon ya kaya Allah albarkacin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka gyara mana kasan mu Allah ka dawo mana da zaman lafiya a cikin ta masu kawo mana tashin-tashina da fitina da tashin hankali a cikin kasar mu muna roƙon ka ya Allah ka wargaza sha'anin su Allah ka wargaza al'amarin su Allah muna roƙon ka maida musu kaidin su da makilcin su ya koma kansu Allah ka tsare mana kasan mu ka tsare mana imanin mu Allah ka albarkaci mu ka biya mana bukatun mu na alheri Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka ya kara ma kasan mu albarka ya haɓaka mana tattalin arzikin ta da harkan ilimin ta abin da ya gagare mu a cikin ta Allah ya yassare mana abinda muke fama da shi na tsadan kayan masarufi da ayyuka da sauransu muna roƙon Allah ya sassauta mana Allah ya kawo mana saukin lamari waɗanda suka rigaye mu Allah kai musu rahama mu da muke da sauran numfashi Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya mai albarka Allah ka albarkaci rayuwar mu ka biya mana bukatun mu na alheri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.